أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم وما كنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آل بيته وصحبه وعلى من نهج طريقته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وريتا تبتغى الله wanda gashi da ikon sa ya sake tsara mu a cikin wannan masallaci mai albarka domin dora tafsirin alqur'ani mai girma kamar yadda aka saba bayan kowace sallatul asar a cikin wannan wata mai albarka, wata na ramadan. Gashi da iko Allah zamu dora kamar yadda aka saba, wanda yau mun ina hudu ga wannan wata mai albarka. Hijira ta shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445, wanda yayi daidai da 14 ga wata na 3 miladiya Isa dan Maryam 2024. Da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagoranci. tafsirin mu na darajiya mun kai ƙarshen suratul an'ami. Yanzu nan za mu tashi makwabciyarta suratul a'raf, sura makiyya mai ayoyi 206. Kuma idan ka ɗauko ƙirayen surori daga sama ita ce sura ta 7. Tana ɗaya daga cikin surori masu tsawo cikin surori na Makka. Kuma ita ce sura ta farko wadda ta fara bijirowa da ƙissoshin manzanni. Kama Shaykhul Anbiya Annabi Nuhu alayhi salam da kuma Annabi Hudu, Annabi Salih, Annabi Lutu, Annabi Shu'aibu da Annabi Musa alayhi salam. Wannan sura abinda take karantarwa irin abubuwan da surorin Makka suke karantarwa, musamman abinda ya shahi tashi bayan an mutu, hisabi ga bayu, da kuma abinda ya shahi tauhidi, kadaita Allah shi ɗaya da bauta. Kuma wannan shi ne aqidan manzanni gaba ɗaya, duk da wannan tauhidi ne Allah ke turo manzanni. An suna mu wannan sura suratul a'raf saboda daga cikinta akwai ambaton a'raf. A'raf wani tudu ne wanda yake tsakanin huta da aljanna, kamar yadda Huzaifa ɗan Yamani yace na tambayi Annabi dangane da ashabul a'raf, yace wasu mutane ne wanda ayyukansu kyawawa sun kazan daidai da ayyukansu wanda suke munana, ma'ana idan suna da lada dubu to ɓangaren zunubi suna da zunubi dubu. Wannan zunuban nasu sun hana musu shiga aljanna, ta yanda kuma ayyukansu na alkhairi sun hana musu shiga huta. Sai Allah ya bar su wannan wuri wanda ake kira a'raf. Sai lokacin da Allah ya ƙara hukunci ga bayunsa, sai ya hukunta musu shiga aljanna. To wannan sura za ta karantar da mu abubuwa daban-daban wanda za su ƙara karantar da mu girman su Allah subhanahu wa ta'ala. Fatan mu Allah ba mu ikon karantawa daidai da kuma fassarawa daidai. Na'am, farkon sura Allah ya ce:
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين.
بعد بسم الله الرحمن الرحيم wannan sura ta suma da harufa guda hudu, sashi daga cikin huruful hijaiya wanda ake kiransu huruful muqaddi'a, ma'ana kuramin babbaku wanda ba wanda ya san hakikanin hasarsu sai Allah. Malaman tafsiri wasu daga cikin suna kokarin hasar wannan harufa, amma magana mafi inganci shine kace Allah shi da ya sa abin da yake nuhi da wannan harufa. Amma mun san babban izina wanda wannan harufa suke karantar da mu, duk idan ga Allah ya buɗe sura da wannan harufa to suna karantar da mu ijazul Qur'an, ma'ana wannan Qur'ani gagar koyo ne, ba wani ɗaya wanda ya zuwa da kwatankwacin irinsa. Shi yasa maluma sun ce duk idan ga Allah ya buɗe sura da irin wannan harufa to sai kaga abinda zai biyo bayansu Allah yana bayani ne akan Al-Qur'ani. Duga cikin Qur'ani haka za ka duba ka gani in banda suratu Maryam. Maluma sun ce suratul qalami wannan bayanin Al-Qur'ani ne, bayan Allah ya ce nun wal qalami wa ma yasturun, duka wannan yana bayani ne akan Al-Qur'ani, tunda Allah ya ce ma anta bi ni'mat rabbika, aga babban ni'ima ta cika Al-Qur'ani wanda Allah ba annabi. To nan ma Allah ya bude wannan harufa, wannan sura da wannan harufa. Allah ya ce kitabun unzila ilayka, ba kaga bayan Allah ya bude da wannan harufa sai be da Al-Qur'ani. Allah ya ce kitabun Al-Qur'ani wani irin littafi ne wanda anzal bina unzila ilayka, wanda an saukar da shi gare ka, da haka fala yakun fi sadrika harajun, kar ya kasance kunci a cikin kirjinka, ma'ana kar ka samu damuwa da saukar da wannan Al-Qur'ani da Allah ya maka yanzu nan, kar ya kasance akwai ragowa wata damuwa tattare da kai minhu dangane da wannan Al-Qur'ani. ma'ana abinda Allah yake karantar da annabi bayan Qur'ani ya sauka akan ka, yanzu kun ba wata damuwa wadda za ta yi raguwa tare da kai. Duk wata damuwa Allah ya kawar da ita gare ka, kamar can da ya ce ma anzalna alayka alqur'ana litashqa, ba mun saukar da wannan alqur'ani gare ka bane domin ka wahala. Ma'ana duk mai alqur'ani babu wahala tare da shi. Allah ya ce mun saukar da shi ne gare ka, litundira bihi, domin ka yi gargadi da wannan alqur'ani. Wa dhikra lil mu'minin, kuma domin ya kasance tunatarwa ga wanda suke mummunai. Saboda su mummunai kullu yanda Allah yake siffanta su, Qur'ani rahama ce gare su, Qur'ani wa'azi ne gare su. Wa dhikr fa inna dhikra tanfa'u lil mu'minina wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina kaga wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Kullum mummunai suke amfanuwa da alqur'ani, haqiqanin amfani. Amma kahirai ba abin da yake ƙara musu sai hasara. Allah ya kare mu. Na'am.
Ittabi'u ma unsiya ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkaru.
Allah ya ce ittabi'u ku bi ma unzila ilaykum, abinda an sabkar da shi gare ku, min rabbikum, daga ubangijinku. Ma'ana ku bi alqur'ani. Allah yana kwadantar da mu, yana kiran mu na cewa mu bi alqur'ani, shine ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, ku bi abin nan da an sabkar muku daga ubangijinku. Ma'ana ku bi alqur'ani wanda sabkakke ne daga ubangiji. Wala tattabi'u min dunihi, kar ku bi wani abu kuma baya alqur'ani. Karku bi wani abu kuma baya alqur'ani. Allah ya ce amma qalilan ma tadhakkaruna. Na'am. Wala tattabi'u min duni, afwan, Allah ya ce karku riki wasu kuma bayan ubangiji, awliya su kasance mashiminta lamari. Na yanzu kuma zamiri ya koma ga ubangiji. Wala tattabi'u min duni, ma'ana karku bi wasu kuma bayan ubangiji, kamar ga masu rukun gumaka, masu rukun wasu abubuwa suna bauta musu. To Allah ya hana masu imani su riƙe wani abu kuma bayan ubangiji, awliya su kasance mashiminta lamari. Amma Allah ya ce qalilan ma tadhakkarun, kaɗan kuke tuntune ku gano wannan. To kun ga wannan aya tana kwaɗayatar da mu na cewa mu bi alqur'ani. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, ku bi abinda an saukar muku daga ubangijinku. To tanan wasu sun ce qur'ani kawai ake bi, banda sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhali shi annabi da Allah ya sauka mu alqur'ani ya ce utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu. Annabi ya ce an bani alqur'ani da wani kuma irin shi, shine sunna ta shi. Ba'ana sunna ba kwanta take da alqur'ani ba, ita sunna ita ce ke taimaka maka sa alqur'ani. Ba ta yi wani ka fahimci alqur'ani ba ƙasa sunna annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam. Saboda shi annabi shi ne aka sauka mu wannan alqur'ani. An gaje kuma litunzira, abin nan Allah ya ce domin ka yi gargadi ga mutane, malu zila ilayhim, kai musu gargadi abinda mun saukar da shi gare su. Wala Allahu yatadhakkaruna, domin su tuntuni su gano girman Allah. To ashe kaga ba wani wanda ya fassara mu na shi mu fahimce shi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda cikin shi akwai abubuwa wanda sun zo dunkule, annabi shine zai fayyace muna mu gano hakikanin abinda ake nufi. Kamar yanzu sallah, kaga sallah ta zo dunkule, zakka ta zo dunkule. Allah ya ce wa aqimu salata wa atu zakata, ku tsayar da sallah ku bada zakka. To shi annabi da Allah ya sabka mai alqur'ani ya ce domin ka yi gargadi ga mutane, ka tunatar da al'umma da wannan alqur'ani, sai fayyace muna abinda ake nuhi da yin sallah, da lokutanta, da adadin rak'o'inta, da kaifiyar yanda ake yin ta, da abinda ake faɗa a cikinta, duka annabi ya bayyana mana. Imma bangaren zakka ne da Allah ya ce mu bada zakka, sai annabi ya fayyace muna ga nisabin zakka, ga yanda ake fitar da zakka. Duka kaga wannan da annabi bai bayyana da ba mu fahimta. To akwai abubuwa da yawa wanda annabi ke bayyana su, saboda shi ne Allah ya sabkan ma shi ya ce litubayyana linnasi ma nusila ilayhim, ka bayyana wa mutane abinda mun ka sabar da shi gare su. To ashe sunna annabi ba kwantar take da alqur'ani ba, da Qur'ani da sunna duk abu guda ne, duk wahayi ne daga Allah. Saboda annabi ma yanzu Qur'anil hawa, duk abin da ya fito daga bakin annabi wahayi ne daga Allah. Annabi baya furuci akan sarrai, shi yasa kar ku fahimci wannan aya ku ce Qur'ani kawai banda sunna, kamar irin yanda wasu shaidai rinjaye su, kuma da za ka tarnaƙe su cikin ibada da suke yi ba su da mahita. Amma kan saboda karantarwa shaidan kuma suna nan suna kwantar da dukkanin wanda ya riƙe Qur'ani da sunna, sun suka su yi jayayya da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam, su ƙaryata ta su ce babu sunna annabi. Allah ka kare mu da hiskar shaidan. To shine Allah ya ce qalilan ma tazakkaruna, kadan kuke tuntuni ku gano da abin nan, ku gano da girman Ubangijin ku, na ku ƙaryata shi ɗaya da bauta, kar ku riƙe wasu tare da shi. Na'am.
وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون.
Allah ya ce wa kam ai da yawa min ƙaryatin cikin alƙaryoyin da suka gabata. Allah ya ce a halakanaha, mun ka halakar da alƙarya. Amma nan da Allah ya ce a halakanaha, ma'ana ahaluha, mutanen alƙarya ake nufi, ba wai alƙaryar ba, mutanen alƙarya. To Allah ya ce da yawa daga cikin al'ummomin da suka gabata, Allah ya ce mun halakar da wannan alƙarya. Fa ja'aha ba'suna, azaban mu ta zo mata, ma'ana ta zo ma mutanen alƙaryar. Allah ya ce bayatan, azaban mu ta zo musu da dare, shine bayatan, lokacin da suke barci. Allah ya ce auhum qa'ilum, koko azabu mu ta zo musu suna ƙailula, ma'ana lokacin da ake barcin rana. Al'umma sun ce an keɓance wannan lokuta na sabka azaba saboda su ne lokutan da an kai shagaltuwa, kaga da dare kowa ya shagaltu yana cin shina barci. To haka da rana akwai da yawa wanda ana samu suna bada lokaci suna hutawa, da shi yasa azaba Allah yake sabkan mu kahire ta wannan lokaci, dan kahirin da bai da aiki yi daman da inda rana ta yi shikenan, lokacin hutu ne gare shi. Ce to wannan lokaci Allah yake turo musu azaba ta halakar da su. Allah ya ce fama kana da'awahu,
fama kana da'awahu idza ahuna kula illa qalu إلا أن قالوا إنا كنا
ظالمين. To wannan halakar da su da mun kai da azaba ta zo musu, Allah ya ce fama kana da'awahum, da'awarsu ba ta kasance ba, ma'ana abinda suke faɗa bai kasance ba. Idh ja'ahum ba'suna, lokacin da azabu mu ta zo musu, illa an qalu, face abinda suke faɗa suna cewa inna kunna zalimina, lalle mun kasance azzalumai. Wannan suna yi wannan ne da neman Allah ya agiza musu, istighasa ne suke yi, neman agijin Ubangiji, suna ikirarin cewa su masu laifi ne, suna daga hannuwa su cewa inna kunna zalimi, ya Ubangiji mun kasance azzalumai. To shi ko sunna ta Ubangiji da inda azaba ta zo, in mutum ya shekara cewa ya tuba kuma aikin manza ne, ana son mutum ya tuba da tun gaba na azaba ta zo, mutum ya tuba tun gabanin malakul maut ya zo. Amma da inda malakul maut ya zo, in mutum ya shekara cewa ya tuba, wannan aikin banza ne. In mutum ya shekara cewa ya tuba daga abin da yake, wannan duka aikin banza ne. Allah ka kare mu. Na'am.
Falalas'alanna allazina ursila ilayhim wa lanas'alanna al-mursalin.
Allah ya ce fala nas'alanna allazina ursila ilaihim, wallahi sai da Allah ya rantse, ya ce wallahi za mu tambayi waɗannan wanda muka tura manzanni zuwa gare su, wala nas'alanna almursalin, kuma wallahi za mu tambayi manzanni, mana dukkanin al'ummomi Allah zai tambaye su, kuma zai tambayi manzanni. Wannan tambayar da za a yi ma al'ummomi da kuma tambayar da za a yi ma manzanni tana da bambanci, saboda su tambayar da za a yi ma al'ummomi domin ya kasance at-tahakkum ne gare su, domin a kumyatar da su, na daga cikinsu da masu yi inkari sun ce manzanni ba su musu ba, ba su ga manzanni ba, ba a tunatar da su ba, yanzu Allah zai tambaye su, su da kansu za su ba da amsa, su da kansu za su tabbatar da manzanni sun zo musu. Ita ko tambaye da za a yi manzanni domin a ƙara natsar da su, a ƙara natsar da su gaban Allah, su tabbatar da lalle saƙon da Allah ya tura su ga al’ummomi Allah ya shaida, kuma ga al’umma su da kansu sun tabbatar, kaga domin su ƙara jin daɗin cewa sun isar da saƙon da Allah ya aiko su da shi. To shine bambanci tsakanin tambayan manzanni da wanda za a yi wanda anka tura ma manzanni. Su manzanni domin abin ya zanna tsuwa gare su ne, su ko wanda za a tambaya domin abin ya zan kumiya gare su, wanda ba su bi manzanni ba, wanda sun ka ƙaryata da manzanni. Ga ku ga su, ku yi musu izgili, ku yi musu ta'annuti, to yau ga ku ga su, kuma ga Ubangiji da ya aiko su. Kaga wannan abin zai zan damuwa kenan. Allah ya ce falanaqussanna alaihim bi'ilmin, wallahi kuma za mu labarta musu duk abin da sun ka aikata. Allah ya ce bi ilmin, akai ilimi, ba a ruha-ruha gaba Allah, duk abin da za a labarta mu mutum sai ya gamsu. Kuma da Allah ya ce falanaqussanna alaihim bi ilmin, Allah ya ce wallahi za mu labarta musu abin da sun ka aikata da ilimi. Ma'ana ɗan adam idan ya yi inkari na aikin da ake cewa ya yi bai aikata ba, dan ana samun daga cikin ɗayan adam wanda za ce ma Ubangiji wallahi mala’ikin da ya rubuta ayyukansu ya yi musu ya rubuta abin da ba su aikata ba ne, cikin mutane za su yi inkari, wallahi mala’ikin da an kafsa ya rubuta aiki abin da ya rubuta ba abin da ya aikata ba ne, haka zai yi ikirari. Mala’iki ya kubutar da kai ne ga Ubangiji, daman dai ƙarya ne. To yanzu kai kana da shaida cewa mala’iki bai rubuta abin da ka aikata ba, sai ya ce yana da shaida. To wa a shaida ka? Ya ce shi zai ba kanshi shaida. Annabi ya ce kuma sai a wano mai duk abin da ya aikata, ga shi an wano mai wa? Abin da ya aikata duniya ba kai ba ne, ga hotonka don ga abin da kake aikata nan. Dama ayi rekodin, ayi dokar, ga abin nan kana gani. Mutum ya san da shi ne, ya san da shi ne, sai kuma duk ya ƙaryata. Duk ga shaida bai rereta. Eh, to yanzu ya kake so? Ce shi zai ba kan shaida. To ya za irin duniya ne a sakan mai baki ne ya tafi da abin da yake so. Ta Allah ce to shi kenan, ka ba kanka shaida. Yana ta zuwa magana sai Allah ya liƙe baki. Shi ne Allah ya ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Za a liƙe baki, hannaye za su magana, cine su yi shaida. Duk abin da mutum ya aikata, duk inda anka taka ƙafa, duk inda mutum ya taka ƙafa ta yi wata ɓanna, to hannuwa za su yi bayani, kuma cine za su shaida duk abin da mutum ya aikata. Shi yasa ake son mu riƙa tuba ko da yaushe da Ubangiji, saboda akwai ranar tona a sirrai, inda mutum shi da kanshi zai ba kanshi shaida. Gaɓoɓi za su magana, mutum na shina dibi shi magana da baki, sai a liƙe baki, hannaye da cine za su magana. Kuma yanzu in mutum ya ƙara ba da shaida sai a buɗe bakinsa, abin na a tesa za zuwa shiga huta. Mutum ya kama hanya zuwa shiga huta sai ga yana hada da gaɓoɓin jiki ne, lima shaytum alaina, lima shaytum alaina, wa qalu li juludihim lima shaytum alaina. Sai ga mutum yana fada ga gaɓoɓi ne, hannaye da cine da jikin sarwar jikinsa, wai lima shaytum alaina, dan bi za ku kwashe da kanku. Qalu sai ce an taqana Allahu alladhi amaka kullu shay, Allah da yake ba da iko duk abin da ya ga dama shi magana, shine ba mu iko mun ka magana. To kaga shine walanaqussanna alaihim bi ilmin, za a ba mutum labari da ilimi, za a isanta mutum duk abin da ya aikata da ilimi. Allah ya ce wa ma kunna gha'ibin, ba mu kasance wanda babu sunan ba, duk abin da mutane suke aikata muna nan, muna ganin abin suke rubutawa. Allah ya sa mu dace. Na'am.
Wal-wazn yawma idhil haqq, faman thaqulat mawazinuhu fa'ulaika hum muflihun, waman khaffat mawazinuhu fa'ulaika alladhina khasiru أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون.
الله يأتي والوزن ma'auni ko kuma ce wal wazanu awanda za a yi ma bayu yawma izu wannan ina da kiyama alhaqu awuni na gaskiya ma'auni ne na gaskiya wanda babu zalunci a cikin sa. Allah ya ce faman taqulat mawazinuhu duk wanda ma'aunin shi ya nauyi aikin alkhairi ya rinjaye aikin sharri kai Allah ya ce fa ulaika humul muflihuna wannan su ne masu rabautuwa. Allah ya sa mu na ciki. Amma wa man khaffat mawazinuhu duk wanda ma'auninsa yayi sako-sako aikin sharri ya rinjaye alkhairi fa ulaika Allah ya ce waɗanga su ne waɗanda allazina khasiru anfusahum su ne wanda sun kai hasarar rayukansu duniya ba su bi Allah ba shanhol ya kawai a gaba gare su. Allah ya ce bima kanu bi ayatina yazlimun da abin sun kasance suna zalunci ga ayoyin mu yake Allah. To Ibn Kathir ya kawo zantuka guda uku kuma kowanne zance yana da hadisi. Zance na harko yace ayyuka da Allah yace wal wazanu yawma izn al haqq ma'auni ko awu duk ma'ana guda ce wannan ini awu ne na gaskiya za a yi. Yace akwai lokacin da za a dauko mutun da kanshi a azabi sa ma'auni, akwai lokacin da za a dauko ayyuka a azabi su bisa ma'auni, akwai lokacin da ayyukan da mutun ya aikata takardu ne na ayyuka su za a azabi sa ma'auni. Kuma duk magana ce wanda akwai hadisa annabi sun tabbatar da haka. Magana farko da sun kace za aza ayyukan bayu ayyuka Allah zai rikidar da ayyukan da mutu ya aikata su zan gangajjiki ayyuka fa aikin da mutu ya aikata Allah zai rikidar da shi ya kasance gangajjiki ba abin mamaki tunda an sa Allah nake yi ayyuka malan su Allah zai juyewa su kasance gangajjiki ta yanda duk wanda Allah ya karbi rayuwa tai zai gano wannan tun cikin kabari zai gano wannan gabanin ma alkiyama. Tunda annabi ce da an binne mutun in mutunan kirki ne baya ai mai tambayar da an kai mai yana cikin ramai sakwance sai ya ga wani mutun da hora huska da cika kamala bai taba ganin mutun da haske da kyawu irin wannan mutun ba. Kana tashi zamne kana cewa kai wane ne ban san ka ba sai ya ce ana amaluka salih ni ne aikin ka na kwarai ga aikin da ka tai duniya sallah zakka azumi duk ayyukan da ka tai na da'a ga Allah ga su Allah ya rike dan maka wannan ayyuka sun kasance mutun. Annabi ya ce wannan bawa Allah shi zai ɗebe ma kewa cikin kabari sai an tashi alkiyama. To haka kuma illa lan mutun ne ya ta aikata tabargaza saban Allah kafir ce ma Allah shirki ga Allah shi ma ana binne shi ana kare mai tambayoyi ana kare mai azaba sai ya ga wannan mutun da huska da bai taba gani ba mai fantsoro mai hirgitarwa mutun na zabura yana buga bangon kabari na tanan tanan kina cewa ban gane ka kai wane ne sai ce ana amalukal qabih ni ne lala aikin ka. To ashe kaga muhallin shahid ayyuka Allah na rakidar da su kasance gangajiki shi yasa ba abin mamaki bane idan Allah ya rikidar da ayyukan mutum azar su bisa keli ayyuka sai azar su bisa keli a mayar da su gangajiki. Wannan hadisi ya tabbatar da wannan. Zance na biyu kuma an ce a'a shi mai aikin mutum kai da ka aikata aiki kai za azar bisa keli shi ma wannan hadisi ya tabbata. Annabi ya tabbatar da ana azar mutum bisa keli innal qiyamah shi yasa annabi ce za a zo da wani irin mutum ini na alkiyama gashi da girman jiki halitta mai girma amma idan anka azabi su sakeli annabi ce fufukin sauro ma yi shi nauyi saboda babu albarka cikin jikin babu albarka babu da'a ga Allah. Kuma ga Ibn Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud sahabi annabi ne shi ko halitta ce gashiri ne ba dogo ba kuma bai da jiki annabi suna ta sai annabi ce shiro min tsomoji gashi can da ice shi gobe da tsawo sosai da yadda wajen hiyatuma yana so ya kare tsumoshi sai sabai na ta dare shi sai annabi ce kuna dariya kogori ne na komina na annabi ce kun ga kogorin can nashi Al-Qiyama idan aka aje saman sakeli sun hi duce Uhud da wuri. To kaga shi ana azan mutum bi sakeli. Gashi Annabi ya tabbatar. Kuma zance na uku wanda shi ma Annabi ya tabbatar an ce takardun ayyuka za azawa. Yanzu duk aikin da muke tayi mala'iku na tarbucewa. Suna tarbucewa. Al-Qiyama tana yi sai a muga ma takardun ayyukanka. Kuma mutum shi da kanshi zai karantawa. Hayya ce mali hadal kitab. La yughadiru saghirata wala kabirata illa ahsaha kaga ashe duka ayyuka suna rubuce annabi yace wani zai zo da takardun ayyuka yanda ka san kwantinoni ma'ana tsau takarda aka bude ta daga nan sai karshen gani nai takarda ce ana jawuwa rana kaza yayi kaza rana kaza yayi kaza rana kaza yayi kaza rana kaza yayi kaza annabi yace wannan bawa Allah har ya kace yana ganin tashi ta kare dan saboda duk takarrun lanakon ayyuka ne sabalan da ta yi sai ce ya ubangiji sai ya doka kamar izgili da ake mishi ya wannan takarru da adda yawa wannan takarda za ta iya rinjaye su kawai shi da ya bada ci a hukumta mai duk abin da ya dace annabi ya ce sai Allah shi da riya ya ce a doko wannan takarda dai saboda duk takarru yanzu an azar su bi bangare guda na sakeli sai a dauko wannan takarda mai la ilaha illallah annabi ya ce ana aza ta bangare guda sai ta rishayi duk wadanta takardu sai a ce ta yi shiga aljanna to kaga ashe hatta takardu ayyuka ana aza shi yasa da Allah ya ce wal wazanu yawma idhin al haqqa ma'auni ko awu na gaskiya ne dayan ukun gado haka ne za a yi za a aza mutun ko aza takardu ayyuka ko ko ayyukan da ka aikata a mai da su ganga jiki aza su Allah kan nauye ma'auninin mu inna al-qiyama to shine Allah yace faman taqulat mawazinuhu duk wanda ma'aunin shi ya nauyi fa ulaika alladhina fa ulaika humul muflihuna wannan sune masu rabautuwa Allah ya samu na ciki wa man khaffat mawazinuhu amma duk wanda ma'aunin shi ya sako labin nan sabon Allah ya rinja ayyuka alkhairi fa ulaika alladhina khasiru anfusahum sune wanda sun kai hasara kawunan su bima kanu bi ayatina yazlimun na abin sun kasance suna zalunci ga ayoyinmu na'am
wala qad makkannakum bil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun
Allah yace wala qad makkannakum fil ardi tabbas haqiqa mun tabbatar da ku a cikin ƙasa dan ce makanna kun fil ardi kamar yadda muke yanzu ga gidaje ana mu'amala ana kai kawo shine makanna kun fil ardi to yanzu yanzu mai junan mu inda da Allah ya tabbatar da mu cikin kasa gidaje ne kawai an ka ba mu mu ta kai kawo ba abinci ba abin sha ba abin sayawa tufafi ana rayuwa ba rayuwa shine da Allah ya gabatar da cewa mun tabbatar da ku a cikin kasa mun ba ku mazamnin nai sai Allah ya ce kuma waja'alna lakum fiha ma'aish sai kun muka sayya muku a cikin ƙasa ma'aish ma'ana ma ta'ishuna bihi abinda kuke rayuwa da shi sai da shi ne kuke rayuwa abinda muke rayuwa da shi shine abinci abin sha tufafi da babu su babu rayuwa kaga yanzu da za a bar mu azumin gada muke haka na za a ta ini a muke haka da Allah ya ai ko karatu da sallah za su yi waya tunda za su ga inda baka iya dukawa ko magana baka iya baka magani ko ba haka ba saboda babu ci babu sha to haka kuma inda haka ake zama babu sutura ya za a zama kenan amma sai Allah bai ya tabbatar da mu cikin ƙasa muna kai kawo Allah ce kuma ya sanya mu abinda muke rayuwa da shi shine waja'al ko abin nan mina waja'alna lakum abin nan fiha ma'aish kuma mun sanya muku abinda kuke rayuwa da shi wanda sai da shi kuke rayuwa amma duk da wannan Allah ya ce qalilan ma tashkurun kadan kuke godiya kadan kuke godiya yanzu daga cikin musulmin ma mutum ne yake godiya ga Allah wani ya doka godiya ga Allah sai mutum ya samu kuɗi sai ya samu biyan bukata to ba haka ba shi yasa yanda ka san shi wani ini da ka gane ka san dan Allah ya launa shi a Allah mun gode maka abinda yake so ya samu kenan harko babu godiya sai yanzu da bukata ta tafi shi yasa Allah ce kada muke godiya saboda dukkanin mu mun doka sai da kuɗi ne ake rayuwa lahi da Allah ya baka ta ka tashi ka nemi kuɗi ka tashi ka nemi abinci kana ganin ba komai bace sai ga mutun da lahiya ga lahiya Allah ba sai doka Allah bai mai komai ba tunda bai da kuɗi kuma ya manta Allah ya bashi lafiyar da yana iya sarrafa ta ya nemi kuɗi ya nemi abinci Allah sai mu cikin masu godiya na'am
walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaa'ikati لآدم فسجدوا إلا إبليس فلم يكن من الساجدين
الله يأتي ولقد خلقناكم تبس حقيقة موهد تيكو ثم صورناكم سنة منك صورا تاكو ثم قلنا للملائكة سنة منك فراغ ملائكو نتوى أسجدوا لآدم kuyi sujada ga annabi adam fasajadu malaiku gaba da sun kai sujada illa iblis banda iblis lam yakun minas sajidin shi bai kasance cikin masu sujada ba to ku dibi wannan aya wasu malama sun ce akwai taqdimu ta'khir a cikin wannan aya dan ce taqdimu ta'khir abinda ya kamata a gabatar sai an ka shinkirta shi shine suke cewa taqdimu ta'khir ya kamata a gabatar da kaza sai an ka shinkirta shi an kawo madadin shi tunda yanzu ku dibi ayar da Allah ya ce walaqad khalaqnakum tabbas halitta haqiqa mun halitte ku thumma sawwarnakum sannan mun ka suranta ku da halitta da surantawa wa agaba surantawa ko ba agaba surantawa ita agaba kamar yadda hadisi annabi gabatar hadisi annabi tabbatar ce kowane daga cikin ku ana tattara halitta tai cikin cikin ma'aifiya tai kwana 40 yana dugon mani sai ya zan jini kwana 40 daga shini ya rikide ya zan tsoka kwana 40 tsokar sai Allah ya debi wani bangaren ta a mai da ita kasusuwa a fidda jiyoji wata rago tsoka a lullube wannan kasusuwa da jiyoji da ita kaga wata hudu sai a turo mala'iki ya busa mai rai to kaga halin abin nan surantawa ita aka gaba sannan halitta yanzu aka halitta ka ka san mutun shikenan an gama halittar ka to nan kuma har yau gaba sai Allah ce summa qulna lil mala'ikati usjudu li adama sai mun kai umarni kuma ga mala'iku su yi sujada ga annabi adam to yanzu halittar mu ce farko ko halittar baban mu annabi adam tana ce summa qulna lil mala'ika kenan bayan ayi halittar mu summa qulna lil mala'ika sai mun kai umarni ga mala'iku na cewa usjudu li adam ku yi sujada ga annabi adam fasajadu illa iblis wasu malumma na biyu sun ce a wannan aya haka ne take babu taqdimu ta'khir akan ta babu taqdimu ta'khir duka wannan damiri yana kuma ne da annabi adam alaihi salam ma'ana walaqad khalaqnakum haka ne Allah ya ce tabbas mu halicce ku ana nufi annabi adam saboda Allah ya halicce shi da laka sai da an ka kwaba laka ta halitta shi to yanzu da an ka kwaba lakan nan da an ka samu lakar da za halitta tai halitta shi ta samu to yanzu da laka summa sawwarnakum sai mun ka suranta ku da laka ta Allah suranta shi kenan yanzu an halicce shi gashi ya zan mutun an busa mai rai shine summa qulna lil mala'ikati sun ce haka ne ayat take wannan an bashi jam'i ne saboda takriman lahu saboda girmamawa gare shi saboda shi abul bashar ne shine uban duk wani dan adam kenan da an bashi jam'i daidai ne mun fahimta ko na'am to kenan sai yanzu duka ayat da annabi adam walaqad khalaqnakum haqiqa mu halitte ku ana nuhi annabi adam thumma sawwarnakum sannan mun ka suranta halitta ku ana nuhi annabi adam thumma qulna lil mala'ika sannan bayan an kara halitta sai da abin da ya faru na jaraba da Allah ya musu da mala'iku ya ci jarabawa shine sun thumma qulna lil mala'ika sai mun ka fada ga mala'iku usjudu li adam ku sujada ga annabi adam fasajadu sun kai sujada gaba daya illa iblis in banda iblis shaytan lam yakun min as-sajidin bai kasance cikin masu sujada ba na'am
qala ma mana'aka an nu khalaqtani min nar wa khalaqtahu li yawmin
to ga mala'iku duka su yi sujada ga annabi adam in banda iblis yaki to qala shine sai Allah la hawla wala quwwata illa billah to ya ka gano ka yi shi alkhairi yace khalaqtani min nari saboda ni da huta ka halice ni wa khalaqtahu min tinin shi ku ka halice shi da laka kenan kiyasin shedan huta ta halaka kiyasa shine horkon halitta ta kiyasi kiyasi shine kiyasi shedan shine horkon da ya kiyasi naka auna abada hankali ba da shari'a ba kaga shi hankalin shi na yasa sai hankalin shi nuna mai ya hayi annabi adam alkhairi saboda shi halice shi da huta annabi adam halice shi da laka da Allah ba dan muna da yan adam ba da huta da laka wai alkhairi kudiba ita huta ita huta duk abin da ya kusance ta duk abin da ya kusance ta ba ta bare shi duk abin da ya kusance ta ba ta bare shi la tubqi wa la tazara e ba ta ragawa in ka karo ma ba ta bari amma ita ko su ko abin nan laka duk abin da ya kusanci laka rayuwa yake yi duk abin da ya kusanci laka rayuwa yake yi yasa ku diba shi bukan mu da muke yi ruwa ma laka ce bisa laka ne suke ake aje mana su duk wani abu wanda kake ganin ci gaba bisa kasa ne gashi abubuwan da muke ta mu'amala da su kuma ita ce zaka zama sama gari ta samu nutsuwa amma ita ko huta sabanin haka ita duk kusancin ka da ita ba ta da sabo ko tana da sabo yanzu masu aikin dijilak zo su dabe kuran su gani sai kai mu ka san mun saba da abin mu ba ta da sabo mata daga to huta ta da sabo gare su ba ta da sabo ita to shi kaga kiyasan annabi abin nan kiyasan iblis ƙarya ne to kuma a kaddara ma a kaddara yanda ya faɗi haka ne ya yi annabi Adam shi yasa ba zai mai sujada ba ko ya yi shi to da Allah yanzu da an ci shi mai sujada annabi Adam na zai dibi ko ubangijin da ya ce shi mai sujada ubangijin da ya ce ko da ka yi Adam tunda Allah ya ce ki mai sujada kai mai sujada tunda ba shi kai ma ba Allah ne kai ma ibada ce gare ka to amma sai ya ce shi ba zai mai sujada ba قال سي الله تيمي
قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الظالمين
تو دوكا وانا ابيا فاروني لوك تندو سكي تكي على الجنة لوك تندو سنة تكي على الجنة ها إبليس تكي على الجنة يكي to yanzu wannan abu da ya faru yayi girman kai yake sujada ga annabi Adam yayi ma Allah girman kai Allah sai Allah ya ce mai ihbit minha to sabka daga cikin aljanna sabka daga cikin aljanna fama yakunu laka ai baya kasancewa yanzu gare ka sam zaman ka cikin aljanna an ta takabbara fiha saboda kai girman kai a cikin ta baya kasancewa zaman ka da cikin ta yanzu baya kasancewa an kare saboda kai girman kai a cikin ta ku dibi wannan aya kuma ku dibi hadisin annabi yace la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibri baya shiga aljanna duk wanda cikin zuciya tai akwai girman kai ko da daidai kwa zarra ne ba zai shiga aljanna saboda aljanna ba gidan ne masu girman kai duk mai girman kai aljanna ba gidan shi bace to kuma girman kai abinda ake nufi da girman kai annabi da kanshi ya fassara muna ya hishe mu duhu dan duk wanda yake da siffa daga cikin siffofin girman kai ya ji tsoron Allah ya bari annabi ya ce abinda ake nufi girman kai batarul haqq wa gamdun nas batarul haqq wa gamdun nas ya ce batarul haqq kin gaskiya kin gaskiya a wada ma gaskiya ka ki karba ka ce kamata wai wani ya zo ce min kaza shi ko da ka'ida sun ce unzur ma kala wala tanzur man kala ka rika dubin abinda anka faɗa ma bari dubi wanda ya faɗa maka bari dubi wane dibi abinda anka faɗa maka mun bayyana ko in ka ce wane kake dibi riga wane kake dibi ko matsayi wane duk yanda kake son wani wata sai ya saba ra'ayinka sai ya ma ba daidai ba to tun da ya maka ba daidai ba gaske ba karba take ko ko in bayo irin shirin da kake so ba karba gaske shi kesa kullum mu bar dibin masu hada mana gaskiya mu rika dibin gaskiyar dan shine Allah ya sa ya kasa gare ka hikima ce ta Allah iya gara ma kai tsaye sai ka koma shi koma kai kuma ban da ga iya kashi duk wanda Allah ya sa ƙasa gare ka kashi tsoron Allah ka san da wannan jarabawa ce daga Allah jarabawa ce haka Allah ya ga dama yayi dai ya jarabe ka na su ku a jarabe su ce sai ake son kowa kai mu'amala da shi mai kyau amma girman kai wallahi yana halakar da mutane Allah ka kare mu daga aikata girman kai to shine Allah ya ce fa ma yakunu laka an tatakabbara fiha baya dacewa gare kai girman kai a cikin ajiyar kuma ka tabbata cikin ta dan haka fakhruj fita kaga korar kare ne aka bar fakhruj fita Allah ya ce innaka minas sagidin kuma kana cikin kaskantattu ke sa annabi ya ce duk wanda ya nuna jiji da kai shi dole sai ya zawo wani abu to sai Allah shi kasa da shi sai ya samu sigarun inda Allah kamar da mun gani ran nan Allah ka kare mu na'am
qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka minal munzirin qala fabima aghwaytani la aqatanna lahum
Iblis Allah ya kore shi daga cikin aljanna yanzu zai nema alhurma ga ubangiji na a jinkirta mai zuwa wani lokaci kuma Allah zai karfi wannan korafin nasa Allah zai jinkirta mai kamar yadda ya nema da kuma irin alwashin da ya doka na cewa tun da dama ta samu zai amfani da wannan dama domin ya ga ya halakar da ɗaya annabi Adam saboda yanzu daga yanzu ne kuma adawa ta karfafu tsakanin shi da annabi Adam kamar yadda bayani ya gaba tun cikin tafsirin mu suratul baqara da Allah ya halicci annabi Adam kusan kwana 40 ba a busa mai rayuwa yana nan halitta gashi ta kaga ni ka san halitta an ce duk iblis iya biyo ce kaga wagga halitta akwai abin da ake nufi wagga halitta akwai abin da ake nufi to kuma zuwa halitta ta da an ga abin da ya faru da ta sanadiyya ta ne wa an ga kore su ke aljanna kisa zai kulla alwashi iri yana zai ba tun daga baban mu annabi Adam hamu ba zai bar mu Allah ka kare mu daga sharrin sa lokaci yayi sai da dare insha Allah sai mu dora tun daga ala anzirni ila yawmi yub'athun saboda kissa ce mai tsawo kuma lokaci ya riga yayi amina makaranta dai Allah ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mu ne dai bai cikin zuciyoyin bayoyin sa ya Allah bayonka muke Allah ka san bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi kuma kar ku manta kamar yadda ake tunatar da mu gidauniya ta marayu a taimaka fi sabilillah kamar da mun kai bayani jiya wani bawan Allah ya kai mana haji da jika biyar yace a sa cikin gidauniya wannan ta marayu kina a taimaka mu yi karhin shedan Allah ya sa mu yi karhin shi ya Allah bayon ka muke Allah ka san bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi duk musulmin da a cikin halin kakani ka Allah ka mana doki Allah ka gafarta mana gafarta mu iyayen mu duk musulmin da sun ka rigayi mu Allah ka sa su huta mu da mun kai sarwa Allah kyauta mu kuma mu Allah duk masu nufata wannan kasa da sharri da bala'i in ma shirwa ne Allah ka shirar da su in ba shirwa Allah ka mai da sharwa su gare su ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.